ke son farkon dan adam ya zama akan wannan saboda ran da yazo duniya shine takun sa na farko a tafiya wacce take mafi hadari ya shigo rayuwa wacce take ta jarrabawa rayuwa da bata kwanciyar hankali ba rayuwa wanda ake hisabi akan ta rayuwar da akan ta ake cin riba ko akan ta ake faduwa ko rayuwar da akai mata zango zango tun daga saka zangonta ne sannan minti zango ne mako zango ne wata zango ne shekara zango ce haka aka yi wa mutum kamar yadda mutum zai yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari akwai taku a tsarin tafiya akwai mul a tsarin tafiya akwai farsaki a tsarin tafiya da irin waɗannan dai da ake lissafi dai na ƙarin tafiya to haka dan adam Allah ya yi masa tun daga fitan numfashi matakin tafiya ne da na matsawa ba duniya baya to tafiya ce a gaban dan adam yake Allah yi masa ita zango 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 da kai dinga aiko masa da annaba alaihi salatu wassalam su nuna masa hanya shi yasa ubangiji ya ambaci matakai na tsayawa wajen magana na alqur'ani ya ambace su aya abinda yake nufi da aya shine alama wanda ake sa maka idan kana tafiya in ka fita bakin titi ka je chatale tale za ka ga rubutu a sama za ka ga an yi shatale tana maka nan cikin tsohon gari za a shiga nan hanyar gari kaza nan hanyar gari kaza to nan shi ake kira aya za ka yi da kanka a gurin za ka san ina za ka bin za ka shiga kaza ina za ka bin za ka kura kana zuwa gari baka san ina za ka wani garin kana zuwa bakin shatale tale zai na maka ma hanyar da za ka bashi ka tambayi kowa ba kana cikin tafiya za ka gana maka alaman nan fa akwai makaranta yara na tsallakawa nan gurin dabbobi suna tsallaka nan gurin diga jirgi ta ratsa nan gurin akwai wani karyawa haka wata kwana da ya kamata ka kula da ita nan gurin akwai kaza wannan sune ma'ali to shi yake kira aya ubangiji ya saukar da waɗannan dangi wa mutum jagora a wannan tafiyar daga ran da aka haife shi har zuwa ran da za a fasa kukansa wanda za shi dinga mai jagora taran 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 ya samu kansa har cikin aljanna to da haka wannan tafiyar da zai yi farkon zuwan sa duniya wanda za su haɗu da jarrabawa ta farko dai da babban mukiyi shaidan wanda baya sassautawa kuma baya mantuwa ba kuma yaran gume wajen gaba da kiyayya sannan kuma wanda ya dade wajen sharri ya kuma goge isaba isufa akai sannan kuma wanda isan makasar mutum wanda in yi masa harbi ba zai shura ba to ka shigo kun sa kafar wando ɗaya da shi sannan ga kuma kana da babban muki da yafi kowa kinka shine zuciyar da Allah ya halitta maka a cikin kirjinka tafi kowa kinka ita ma za ku sa kafar wando ɗaya da ita sannan za ku haɗu da sauran ƴan uwanka mutane za ku samu karo na masalaha kai kana san abu shi ina so kuma abin ya zama guda daya to yanda za a yi wannan akwai bala'o'i a cikin sa sannan ko ubangiji ya ce jarraba ka zai liyabulukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wanda kidro cikin wannan abin tausayi ne yana da buƙatar agaji da taimako abu yanda Allah yake so ko ya sa masa albarka wannan tafiyar da zai ya zama yayi ta bisa tsari yayi ta bisa guzuli yayi ta bisa jagorancin ubangiji subhanahu wataala to wannan ake so shi yasa yace zama na farkon mutum ala ahsanil halat in ya zama ala ahsanil halat to an sa masa dan ba na alheri daman tafiyar mutum rane ko guda uku suka fi muhimmanci a gurin sa so Allah ya bawa annabi haya tabbas wa salamun alaihi sai ce yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya ran da aka haife shi da ranar mutuwa da ranar tashin sa daga kabari da aka zo annabi Musa Isa alaihi salam sai ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya aminci ya tabbata gani Allah ya bani tabbas a ranar haihuwata da ranar mutuwata da ranar da za a tashe shi kamar yadda ya yi wa annabi haya alaihi salatu wassalam to wannan rane ku suna da muhimmanci kwarai to don haka ake son mahaifa su kula da mutum tun daga zaɓa masa mahaifiya da kuma kulawa da shi lokacin da yake ciki wajen maganganun mahaifiya da mu'amalolinta da cin abincinta ya zama bisa shari'a sannan kuma mataki na uku aka haife shi tun daga masa tahaniki yi masa huduba dinnan da za a yanke masa cibiya duk shi an bi su bisa tsarin shari'a saboda in aka yi kuskure a nan Allah ya zara hannunsa shikenan abu ya lalace kuma su sai an kiyaye Allah a nan gurin sannan daga nan sai wajen raka masa suna da yanka masa hakika da za a yi shi ma sai an zama an kiyaye shari'a a nan domin albarka ta shige shi sannan mataki na biyar shine wajen masa shayi shi ma sai an kiyaye Ubangiji a wajen shayin domin kar ai abin da Ubangiji zara hannunsa. Sannan wajen sa shi makarantar farko wanda mu a yanzu muke kenta nazari, shi an kula da malam kamar yadda Shehu Ilis da ake kanta wanda za a iya kiranta firamare zuwa sakandare, kuma a kula da waɗanda za su kula da shi a wannan. To sannan har a zo mataki na ƙarshe shi ne mataki na takwas wanda za a yi ma'aikaci da 'ya'yan shi ko ya su kuma saurari sakamako. To da an a shi to kan daga hutun amarsa Allah ana sawa da ikan da wada ne masu tsayin da zai yi sa idan za su shi marka su ba muna mana to wannan shi ake lawa to shi kuma yan bayyana ba'ala yana su ta kufi kyawun hali fi ma bayyana rabata ce zama kyakkyawa haske warka tantarin gizab daga shi fiye da hulun duniya farkon sa duniya kare ta ake mun zuba abin da muke nema wannan kirki ka a su shi ba iya yin wani abu da ba ita albarka haka take sai in ta shige ka rayuwarka gabaki daya sai kaga minti daya naka a rayuwa idan aka auna shi sai ya fi shekara goma wani duk minti daya naka kaga Allah ya shigar masa ya shigar maka da albarka sai kaga ma rayuwarka kai abun mamaki wanda mutane za su yi ta tunanin ya aka yi haka. Yanzu ka kalli kamar Hujjatul Islam al-Ghazali ka kalli shekarunsa sai ga banda albarka da Allah ya saka bayan da za a yi kaga wannan rubuce-rubuce da irin wannan gagarumin ilimi da ya gigita duniya da wannan ilimin nasa in dai ba wanda ya saka hasada ba to ya isa a kalli wannan al'amuran. In ka kalli kamar Shehu Abdullahi ɗan Hodiyo a nan rahimahullah kaga irin yanda ya a nan ƙasa bai fita kowace ƙasa ba a nan ya zo na yi karatu amma aka ce ka auna shi da duk wani malami da ya zamani da shi a faɗin duniya ta ƙasashen Larabawa ne a ƙasashen Afirka ne a ƙasashen Asia ne irin su India da sauran kusa ƙasashen Farisa ba samu malami da yi rubutu wanda suka yi zamani ɗaya kamar sa ba. To saboda albarka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala isaka a cikin abun kankane ka duba ka ga Sa'adu ɗan Mu'adh radiyallahu anhu gaba ɗaya a rayuwarsa shekararsa bakwai a musulunci kakaf amma da irinsu Annabi alayhi salamu da kansa yace al'arshi sai da ya girgiza kamar zai kari saboda albarka da Ubangiji ya saka a cikin rayuwa sai ga ya zo a ƙanƙanin lokaci ya samu darajar da zai tafi al-firdausul a'la. To ita ake nema ce kiyaye wannan abun sai Allah ya saka mutum albarka. Kaga Anas radiyallahu anhu lokacin da Annabi alayhi salamu ya je Madina sai mahaifiyarsa Ummu Sulaimin radiyallahu anha ta ɗauko shi ta ce da Rasulullahi gashi Annabi sai kama hannunsa ya karba ta ce na danka maka shi iya rayuwa ya maka hidima. Annabi ya karbe shi alayhi salam da Allah ya sa masa albarka banda ɓari ɗa namiji zuriyar sai da ya ga ɗa ɗari namiji tsantsa kuma dabinansa so biyu yake yaya sai ya yanke sannan kuma su zo su yi da na mutanen gari. In aka yanke da na mutanen gari sannan nasa isa ke yi ya yanke sannan kuma na kowa ya faso a yi kullum wace shekara su biyu ke ɗiban da biyu saboda albarkar da Ubangiji ya saka masa a cikin wannan. To wannan shi ake so idan aka kiyaye ƙa'idojin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya saka albarka a cikin rayuwar mutum ta zuwa duniya sannan wafi akhiru khurujihi minha kuma a ƙarshen fitarsa daga duniya sai Allah ya saka albarka a ciki shikenan sai ka ga ya yi aiki na garga kari shikenan ga mala'iku suna ba shi haƙuri yana fita daga duniya shikenan ya daina bakin ciki kuma har abada sai aljanna kuma ba zancen wata wahala. Allah ya sa muna ciki. To ya ce wannan haka ake kulawa ya sa wani mawaƙi ke cewa waladarka iz waladarka ummuka bakiyan wannasu haulaka ya da hakuna surura fa amalli nafsika an takuna iza baka wafi yaumi mautika dahikan masurura mahaifiyarka ta haife ka kana kuka su kuma dangi ana guda ana munna cewa an haifuwa na kafin kuka kake saboda ka shigo wata rayuwa da baka saba da irinta ba. Ya ce to a tsakanin wannan rana da aka haife ka da kuma ranar da zaka koma lahira wannan tazarar da wannan gigun yace zage dantsanka kai aiki nagari domin ranar mutuwarka ta bambanta da ranar haihuwa. Ranar haihuwa kai kake kuka dangi suna murna to yi kokari ka zage dantse ka ba Allah ya zama ran da ka mutu danginka suna kuka kai kuma kana murna baka fatan ka dawo cikin su. To sai an tashi tsaye ake samun wannan sama gabaki ɗaya sai a ruɗe da kuka ai wani ne irinsu abubuwa sai su ruɗe duk wani abu da ka sani na yake doron ƙasa sai ya asararka kuma sai a samu gibin da ba mai sake toshe shi kuma to haka ake son mutum idan ma ya kula sai ce an yi haka fayu jalahul afu mimma bainahuma kuma ana wato kaunatar masa afuwar ubangiji a cikin abin da yake tsakani idan aka kula da zuwansa duniya aka kiyaye sunnonin annabi alaihi salam kuma idan a ƙarshe mutuwa ana tsammatarwa wannan abin afuwa ko me yi ubangiji zai yafe masa to dan haka ake maida hankali a kula saboda ba a san abin da za a yi ubangiji ya gafara a cikin ba dan haka ba a yin sakaci a wannan yace wa ahamma ma yura alahu inda yace darihi talqinuhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafi muhimmancin abin da ake kulawa gare shi yayin da yazo gargara idan ransa irga yazo makogoro lokacin da baya yin kunyar yin shiraici ba ruwansa da abin da ya mallaka na duniya ba ruwansa da iyali ba ruwansa da komai ba ya sanin waye a kusa da shi ma ubangiji da kansa yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumsi'un mun ka fi shi kusa da ku gani ne ba kai to in aka zo wannan abinda aka fi so a kula da shi ga mamaci shine alaqana masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la hadisi laqinu mauta ku la ilaha illallah saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku laqanta wa matattun ku la ilaha illallah to sai ai ta fada a hankali jefi 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 kamar yanda zai zo nan gaba wa hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna da kuma hadisin da yazo annabi alaihi salam ce wanda duk karshen zancen sa zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna ana fada yana fadan akai muwafaka ya fada kike sai a ja baki ai shiru kuma ya ran ya fita an yi muwafaka ya zama karshen maganar sa ita ce la ilaha illallah shikenan sai aljanna kuma wannan haka ake kulawa da shi to yanzu a wannan din kamar yanda ya fada da yake ilimi ina ta shiga musulmi suna ta kokari a makarantu ana ta kokari kungiyoyi na musulunci ana ta shirye lakcoci a asibitai ana dan manyan ma'aikatan asibiti da likitoci da nasuna duk suna ilmantuwa idan za a shigar da mutum a yi masa tiyata a asibiti za a ga sun yi masa irin wannan saboda za a sa masa abin da zai fita daga cikin hayyacinsa kuma za a yi masa aikin da wata ila ba dole ne ya tashi ba to sai an gama an lakanta masa kalmar shahada sai shi to ko bai tashi ba ya ci riba to mu kuma yanzu da mutanenmu kusan kowa ya nema yake zama kun faragi da an yi mutum wannan sai ka ji ya fara cewa to aikin nan watakila ba iya ci suke ba kashe min dan uwa za shi wanda ita ce ka'idar tarbiyya ta musulunci in ba mai hannu a ciki in an yi duk kwarewa ba dole ba ne mutum ya tashi to idan ya cika a wannan shin ba abin da musulunci isin fada mutum ya cika da imani wani sai ga an yi irin wannan din dan uwansa ko mahaifiya ko mahaifi ko da ko mace ko wani dan uwa ya mutu sai ga yana cewa ni fa wata ila karshe kara zan je in kai da gangan aka kashe mun dan uwa dan ko sai da aka ce sai da aka lakanta masa la ilaha illallah to kaga bai kamata mu musulmi mu zama jahilci shine abin da muke kuma tutiya da shi ba wannan ita ce ka'idar musulunci an yi sa'a harkokin shari'ar musulunci suna ta shiga cikin sassan rayuwa mutane kuma suna ilimi suna ganewa duk abin da yake ba irin na da ba sabo ya shigo musulunci ya shiga cikin sa abin da zaka yi asarar musulunci a cikin sa an saka musulunci a ciki ai kaga ba abin da ya dace ga al'ummar musulmi sai wa Allah godiya da munna akan irin waɗannan abubuwa shi ake kulawa da shi jittul islami daga zali ina yin sai da kalalu ya kare shi ne kalima ta ni fifa ta ni alal lisani saƙila ta ni filmi zani habiba ta ya zo rufe ya ulumi dini sai ya kare shi a kan shi'atwar rahmatullahi yalwatar rahamar ubangiji ga dukkan halitta sai ya tsaya a nan shi ma watakila ai muwafaka cewa wayan bai ake wasa la yarji'u lima yu'maru aw yunha anhu wanda ba zai koma aikata abin da aka umarce shi ba ko barin da aka hana shi. Yaron da za a ce masa ya zama ne yana irin waɗannan abubuwan zai rasu, to idan akwai wani bawali ko bayan gari a jikin tufafinsa, yana da kyau wanda suke jiyarsa su tabbatar sun tsarkake wannan, kar su bar shi jaɓe-jaɓe cikin bawali ko cikin bayan gari. Sannan wa badanuhu ɗahira, gangar jikinsa shi ma ana so ta zama tsarka mahama amkana yanda dai ya kamata, wato ya samu na gurgudan da ya samu shi kenan sai ai haka. Amma ba a barin mara lafiya da ta mara lafiya da tufafi da najasa, kuma ganga jikinsa ma da najasa, kuma yana cikin yana iya fahimtar abinda mutane suke ciki, kuma ake cewa isallah shi ma wannan kuskure ne. A lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya, ƴan uwansa za su kula da tsarkin mahallinsa, za su kula da tsarkin tufafinsa, za su kula da tsarkin gangar jikinsa. Kuma da lokacin sallah, in dai yana sanin wanda ya zo da wanda ya tafi bai riga ya fita daga cikin hayyacinsa ba, za a ce masa lokacin sallah ya yi, sai ya kudura niyya kurin isallarsa a zuci. Ba za a bar shi wai sai ya warke ya zo ita jera ramuwar sallah ba. Duk wanda ya jiya ɗan uwansa a haka, ya bar shi a wannan yawa Allah laifi, kuma ya cuci ɗan uwansa. Idan ɗan uwan ya mutu a haka, an shiga cikin matsatsi kuma ƙarshe wataƙila gobe ƙiyama sai ya ƙarar waɗanda suka yi jiyarsa gaban Allah, domin ba su ba shi haƙƙinsa na musulunci ba. Kuma jahilci wanda aka haife shi cikin ƙasar musulmi, ita zo igirma ya zama baligi, ba hanzari ba ne a gurinsa a ce wai ai ban sani ba. Babu dalilin da zai sa musulmi su kasa sanin hukunce-hukuncen da ake na jiya lokacin da musulmi ba shi da lafiya, tunda ba ma koyaushe ake yi ba. Wajibi ne musulmi su san wannan. Balle kuma ce ya zo gargara, a tabbatar tufafinsa a tsarkake, gangar jikinsa a tsarkake, mahallin da yake jiki shi ma a tsarkake gwargwadon iko. Waka zaman hadarahu, hakanan wanda da ya halarci gurin shi ma ana so ya zama tufafinsa a tsarkake, jikinsa ma a tsarkake. Shi sa ka ce da mai al'ada da mai janaba duka su zo gurin. Ko an ya kona ma ya tayyama, an ya kona ma tayassara alaihi min al-tibi. Sannan ana son abin da isa waka na turare shi ma a ɗan shafa, shi wanda zai halarci gurin mara lafiya ɗin ya ɗan shafa turare a jikinsa. Kuma shi ma mamacin wanda ka yake ta gargara ɗin akwai ɗan turare, ana iya shafa masa ikiramar liliƙa'il mala'ikati, domin girmama haɗuwa da mala'iku da za a yi. Domin an zo wani lokacin mala'iku ne, idan mutumin kirki ne dama, tsakanin gidansa da inda mala'ikun da za su tsaya, mul uku za su je su tsaya. Idan ɗan aljanna ne, Allah ya sa muna ciki, sai su je su ɗauko wani mayani daga aljanna, a sa masa turaren aljanna, sai su tsaya. Don ba shi da wani abu da za su yi a lokacin, sai uban tafiyar ya zo, shi ne malakul mauti, mala'ikan ɗaukar rai ɗin. To in ya zo, za su zo. Abin da za a fara yi shi a fara ba mutum haƙuri, cewa kai haƙuri na hana auliya ukun fil hayatid dunya wa fil akhirah, mu ne da yi mutane tare da kai a duniya kuma a lahira ma haka. Ku kwantar da hankalinka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kula maka da iyalinka, yanda kai tsaya akan hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kenan. Raqibu atidu, wanda suke rubuta abin da Isa ce Allah ya maka albarka, domin baka kai mu gurin da ba shi da kyau ba. Duk inda ka shiga da mu inda Allah yake so ne, maganganunka da aikace-aikacenka Allah san barka, shi mun haɗu gobe kiyama wajen ba da shaida akan abin da kai. Sannan sauran mala'iku kuma su zo duk su gaya wa mutum, ya kula da abinci, ya zo ya ce babu sauran ƙwaya da za ta shiga bakinka, ya kula da ruwa, ya ce babu sauran makwarorin ruwa ɗaya, ya kula da numfashi, ya ce babu sauran iskar da za a shaƙa, ya kula da tafiya, ce babu sauran ɗani ɗaya da za ka sake takawa. Kowanne sai wa mutum bayani sha, kuma sai dai in a alkiyama an har kowanne zai alasan barka, wa'yancan kuma suna cewa a kwantar da hankali, babu komai, Ubangiji zai wakilce ka a cikin iyalinka. To idan aka zo shi mala'ikan ɗaukar rai aikinsa kurin ciran ran kawai, yana yi ya gama aikinsa, yana cire shi. Wa'yannan da suka zo suka tsaya tun kafin wato abin ya faru daga mulku din nan sun zo da wannan mayani kawai sai a saka musu sai ya gama aiki shi tafiyar sa da an fasa koka a gidan sai ya waiwaya sai ce da haka zan karar da ku wurin sai ya tafiyar sa haka yake fara da an yi koka sai ya waiwaya da haka zan karar da ku sai wucewar sa kawai ya gama da aikin sa shi ko na sai shi nade sai ai sama ana zuwa sai a bude kofofin sama gaba daya shi ke nan sai mala'ikun sama ta ɗaya sai sharaka su nan da nan ayari sai ita ce sai a kai shi iliyuna a yi masa rajista kuma shi ke nan duk kafin a gama masa wanka a zo a kai shi makabarta da an gama wannan aikin gabaki daya to don haka saboda girmama wannan ake son wanda zai halarci gurin ya shafa turare wanda kuma ba shi lafiyar a shafa masa saboda shi turare yana daga cikin abin da tsarkaka suke so mala'iku tsarkaka ne suna son kanshi kamar da shedanu habisai ne su kuma doyi suke so don haka kar a bar abin da shedanu suke so a kusa abin da mala'iku suke so shi za a zama an tanada a gurin sannan ya ce wa an yi hadurahu a hashanu ahalihi sannan mafi kyawun iyalinsa wato mafi kyawun hali na ahalinsa wa ashabihi da abokansa su ne za su zo amma a hashanu ahalihi wa ashabihi hadiyan wato ahalinsa da abokansa wanda suka fi kyan shiriya a harkar addini wato mutane ne shiryayyu wa hulukan da kuma ɗabi'u kyawawa wa dinan da kuma kula da addini wa waƙaran da kuma nutsuwa saboda irin wannan gurin ana buƙatar nutsatsen mutum domin nutsatse zai zo iga alamu wanda za su tada hankali su sa a yi kuka shi ya san a lokacin babu abin da zai banda kuka to amma in yayi abin da wanda yake gurin gaba ɗaya zai rude kuma ya karaya dole shi ya haɗi inasa don ya ƙarfafa gwiwar sauran kada kowa ya rude to da irin waɗannan mutanen ake so su zo gurin su tsaya sun shiga cikin nutsuwa ba za su rude ba sannan suna da kyakkyawar shiriya ta addini ga addinin tare da su ga nutsuwa kuma ga kyawawan halaye saboda ka an haɗu ba shi da miyagun halaye wanda suke kannuka shi mala'ika baya haɗuwa da kare an ce miyagun ɗabi'u su ma kannuka ne kamar yadda mai ta'alimi yake faɗa din mai koyon karatu sai rabu da girman kai ya rabu da ƙarya rabu da wane ne duk miyagun ɗabi'u domin su ma kannuka ne na ma'ana ba sa jituwa da mala'iku saboda ka a sami wanda ba shi da ɗabi'a irin ta kare wanda mala'ikun suka zo za su ji daɗin haɗuwa da shi to su zo su ne za su zauna tare da shi wanda ake ganin wato ta Allah za ta kasance tare da shi sannan in ya zo ya halarci gurin fayulaƙinuhu kalimatar tauhid sai ya laƙanta masa kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rifiqin wato cikin sauki bi an ya kula indahu shi ne ya dinga faɗa a gurinsa a gurin mara lafiyar kawai faɗa zai dinga cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaharan a fili in an summa yaskutu sa'atan sai kuma ya danyi shiru dan lokaci summa yu'iduha sai kuma ya sake komawa ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru dan lokaci sai sake da ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai ce ila an yi quda har zuwa lokacin da za a cika masa wato a karburan wala ya da jaru lizalika ba kuma zai kosa ya gundura da yin haka ba addajru da shi'amatu da malalu al arabci duk abu guda ɗaya ne daga ce wala ya mallu ko wala ya samu ko wala ya da jaru duk kalma ɗaya ce ma'anar su ɗaya ba zai kosa ba da yin haka da an ɗala alaihi ko da abin ya masa tsawo ya zama ya masa tsawo yawan yin fadar sai ce bale in shakka alaihi ya dalibu man ya koma anhu idan abin ya zama ya masa mashakka yana fada har ya gaji to ya nemo wanda zai wakilce shi kuma bizalika da wannan hatta ya akuza rahatan har ya samu hutu wa in kanu jama'atan in kuma wanda suke gurin mara lafiyar jama'a ce ba mutum ɗaya ba ya fa'alu na zalika wahidan ba'da wahidin za su yi haka ɗaya bayan ɗaya in ɗaya ya danka na masa ya laƙa na masa sai ja baki ya shiru sai kuma ɗaya ya karɓa shi ma yayi in an jima wani karba ana ta karba dai sai izuwa ta Allah ta kasance wala yulqinuhu jama'atan ba za su lakanta masa jama'ar gaba daya ba shurude a gurin su ta fada gaba daya in su goma ne su ta fada gabaki dayan su shi kuma yana ji ba a haka sai duk su shuru daya yayi in ya gaji sai ya dakata shi wani ya karba in yayi ya shi wani ya karba wakaza la yaqulu lahu al-mulkinu yace haka nan ko mai lakanta masa ba zai ce ba qul la ilaha illa allah ce ne la ilaha illa ba a ce masa haka aw yulihu alayhi bizalika ko kuma ya nace masa akan haka yi ta fada la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi ta fada ba kakkautawa shine yulihu ilhahan ya nace wa mai yawa ba a a hankali ake shi a dakata aka jima aka yi daya shi a janye aka yi daya a janye bali ya fa'alu kama qaddamna yace bari zai aikata ne kamar yanda muka gabatar sannan wai kusirud du'a lahu shi kuma yayi ta addu'a gare shi shi wannan mara lafiyar ta tewaita masa addu'a ubangiji ka cika masa da imani ubangiji kai masa gafara ubangiji saukaka masa makakin mutuwa ubangiji imar kaza to haka ake masa to kusan kuma ba za ka fito a fili ka dinga yi ba domin kana yi akwai waɗansu daga iyali na kusa-kusa sun fahimci su fahimci cewa to fa mutuwa ce ga baki ɗaya za a isa ko sai su rude so da ka tsakaninka da Allah za ka dinga wannan addu'ar a asirce sannan bayan kaiwa wannan mara lafiyar sai ce walil hadirina da kuma wanda suke gurin su ma sai kai musu addu'a la'annal mala'ikata yu'minuna ala zalika du'a to mala'iku suna amin ga wannan addu'ar to mun lokacin da mala'iku ne suka zo kuma a ƙarshe ma jibrilu da kansa yakan zo gurin to mun kafin jibrilun ya zo shedanu za su taho dan su fitinanci mutun su kariya shi to shi jibrilu shine rahmatan dinnan kuma shi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sai imam al-qurtubi ya ce rahmatan din shine jibril lokacin da shedan zai fitinanci mutun sai Allah ya turo jibril alayhi salam da ayarin mala'iku jibril yana zuwa gurin da manje shedanu ko sai kama gaban sa sai ce to ka zauna akan wannan addini shine na gaskiya wancan rudami ne shi kenan to da sauran mala'iku sun zo kuma suna amin ga addu'ar da ake to da ka sai ai wa shi mamacin wanda zai rasin addu'a kuma ai wa sauran jama'a addu'a domin muhalli ne na da ake masa zaton karbar addu'a to mun ubangiji ma da kansa yana cewa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiruna wa hadha almawdinu yace wannan bigiran min mawadin allati yurja fiha qabul addu'a ina daga cikin guraren da ake kwadayin karbar addu'a a ciki dan haka ake wa mana lafiyar addu'a kuma ai sauran wanda suka halarci gurin su ma addu'a kafin wannan ina so na ja hankalin mu dai akan taimakawa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sha'anin wannan addini na musulunci cewa addinin musulunci da aiwatar da shari'a akan kowane musulmi yake kuma kowa akwai gudunmawar da ya kamata ya bayar domin shi addini taimaka masa kamar fili ne da za a gina gida in an zo wani aikin sa shine ya fitar da fadin filin kuma ya sa ya shikenan wani kuma aikin sa shine zai taswira ginin izana yanda ginin zai kasance daki kaza za a yi a gidan daki kaza guri kaza guri kaza taga guri kaza kofa kaza in yi wannan ya gama wani shi kuma ya zo shi zai fidda foundation din wani aikin su shine sarawa ya haƙa rami wani kuma ya zo shine zai haɗa yashi da dutse da kwaba a zo kuma a zuba haka za a yi ta yin aikin nan magina suna yi masu kawo ƙasa su ne masu kawo ruwa su ne masu kawo yashi su ne masu kawo dutse su ne kowa sai ya ba da tasa gudunmawar har a zo gurin rufi sannan a kirawo kafinta ya zo ya jera katako ya komai sannan masu jera rodi su zo su jera masu kwandi kuma su zo su yi sannan masu zuba kankara zo su zuba a rufa sannan a ci gaba to duk sai an yi wannan ba so yaron dan wuta su zo su yi nasu masu na ruwa zo su yi nasu sannan a zo kuma a yi plaster masu penti da zuba kuma sauran kayan ɗaki a zo a yi gida ya tashi rankaf so yanda gini yake bukatar kowanne sai ya sa hannu sannan ginin ya tashi haka shari'a take da bukata sai kowa ya ba da tashi gudunmawar ta kowace irin fuska hanyar gaskiya a gurin sana'a hanyar rukun amana hanyar cika alkawari hanyar rike alkawari duk sai an saka wayannan sanin ya kamata tausayi sai an saka sannan kwabar mutane akan banna in sun ga suna yi sai kowa ya saka baki abin da nake so na ji hankalin mu anan masu aikin hisba suna yin iya kokarin su kuma kokarin Allah ina ba su goyen baya to abin da yake cikin wannan addini kar ka yadda kai a tafi a ci wannan nasara da riba mutum yana nan da rai zama bai sa hannu ba yo wannan kuma roki ubangiji subhanahu wataala duk wani shirye-shirye da ake a duniya na cutatar da al'ummar musulmi da ganin bayan mu ubangiji subhanahu wataala ya kama na dauki ya ba mu kariya ya kuma hada kanmu ya kuma ba mu goyen baya ya kuma saka ikhlasi a cikin abubuwan da muke Allah ya samu dace askara muktadir to wanda yazo wannan gargara a lokacin da duk wanda yake tare da shi yana jin cewa ba zai dawo ba kuma lokacin da ubangiji ya kalubalanci kowa a duniya a cikin suratul waqi'a yana cewa falawla iza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzuruna wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin duk wanda yake ji ba za a iya hukunta shi ba shine in kuntum ghayra madinina wanda yake ji ba za a iya hukunta shi babu wani abu da zai biyo bayan sa a gaba yace to ubangiji na kalubalance ka ka dawo da ran mutum ya ci gaba da rayuwa in ku ka kasa ka shafa kanka ruwa ka bi ni kawai to a wannan gurin da mutum ya kai haka baya jin kunyar yin tsiraici ba ruwansa da iyali ba ruwansa da dukiya ba ruwansa da duk wani abu da ake a duniya to sai ya ce wannan lokacin abinda za a yawaita yawa mutum shine kalmar shahada ai ta lakana masa ita ba a cewa da shi fadi sai dai ai ta fada in an fada a jima sana sake fada in dan samu dan tazara a sake fada to saboda karamcin ubangiji daman tuntuni abinda ya fara rubutawa shine rahmati sabaqat ghadabi shine sa'ad da halitta muka yi gaba daya a wannan lokacin duk abinda mutum yayi wa Allah in ya tuba Allah ba zai karba ba mu haka annabi alaihi salam yana cewa inna lillahi qabula tawbatal abdi ma lam yugargir Allah karbar tuban ba mutakar bai zo gargara ba sannan a qur'ani da ma ubangiji ya faɗa laysat tawbatu alallahi lillazina amaluna su'a thumma yatuba laysat tawbatu lillazina amaluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu alana Allah baya karbar wannan amma karamcin sa idan mutum yayi kalmar shahada a wannan lokacin ta zama ita ce karshen maganar sa shikenan kuma sai aljanna daga falala ce ta ubangiji subhanahu wataala to dan haka ake lakana masa wannan to sai malamai suke ta maganganu akan yaya za a yi an ce shi gurin ana son a yawaita yin addu'a ga shi wanda ya zo gargara din da kuma wanda suke wato gurin a asirce ai ta addu'a ga wanda ya kai gargara da kuma sauran jama'a musulmi wanda suke da rai da wanda suka riga mu gidan gaskiya da wanda suke gurin ai ta addu'a a cikin sirri ba tare da an san ma ana yi ba saboda gurin guri ne da mala'iku suke yin amin na addu'ar sannan guri ne da ake wato kaunar karbar addu'a in an yi inda kaje ubun yana cewa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna to lalle a wannan gurin akwai buƙatar ayi addu'a ta alheri a wannan ga shi wanda yazo gargara akan Allah cika masa da imani ta tashi a juye fuskar sa ta kalli alqibla sai ce malikun al-imam malik imam daril hijrati shi kuma yace lam yakum min amalin nas baya cikin aikin mutane da wancu in kaje sun ce annas a irin waɗannan guraren abinda suke nufi malamai to wani su ne mutane ko wanda ba su ba to dai wato inuwa ce fura sai ce min amalin nas ba cikin aikin malamai to shi ma malik
da yake da mutumin Madina ne a ita ya taso koma da Madina su suka yi shi ya zama malikun da ya zama in ya faɗo wanda yana nufin malaman Madina wanda suka karɓi karatunsu ko shi ya karɓi karatunsa wajen da Imamu Nafi'ul Madani shi kuma ya karɓa a gurin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma gashi nan dai waɗansu malaman nasu kuma suna daga cikin waɗanda suke sun tsuko karatu sun tsotso shi daga Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu saboda haka yakan kafa dalili in ya ga malaman Madina ba sa abu to sai ce baya cikin aikin malamai sannan wakariha an yi umala zalika istinana ya karhanta ko kuma an ki a aikata wannan da sunan sunna a ce a juyar da mai gargara ya kalli alƙibla a yi shi da sunan sunna maliku ya ce a ba sunna ba ce malamai a Madina wanda ya taso ya koyi karatu a gurinsu bai ga suna haka ba to shi Ibn Habibin ya ce mustahabi a yi shi ko ce a ba kun koda an yi ba da sunan sunna za a yi ba wala ma qalahu Ibn Habibin ya ce amma kuma aka ɗauki magana Ibn Habibin za a yi amfani da ita to ya ce fala yaf'alu zalika hatta yashhassa bi basarihi ba a yin haka a juyar da shi alƙibla shi kansa don shi ne ka'idar ilimi ba malami ko hadisi ko ƙur'anin ya faɗi magana kurin ba haka nan take za a ɗauke ta ba sai an fahimci me ake nufi da ita sai ce shi Ibn Habibin ɗin ma da ya ce a fuskantar da shi alƙibla ba yana nufin lokacin da yake gargara ba sai bayan ya cika shi ne ya tashi hassabi basarihi sai kallon ya kalli sama ya yi shuru ya tsaya to an tabbatar ran ya fita to sai a maza a fuskantar da shi alƙibla liyalla ya kuna sababin limautihi domin kada wajen ƙoƙarin juya shi ɗin ya zama sababin mutuwarsa kuma saboda abu sai ya zame maka kuma wani jangwama ka je garin yin wannan ya juye ya ƙarasa kuma shi kenan ubangiji in ya rubuta cewa kai ka sa hannu wajen kashe shi kuma ta shiga mutum ya shiga uku mu dai ta rayuwa haɗari ne da ita sai ana ta yi mata a hankali to sai ce saboda haka sannan wallahi turaku ahadun yarfa'u sautahu bil bukai hawlahu ko ba a barin wani mutum ya ɗaga muryarsa da yin kuka a gefen wannan bawan Allah a bar wani ya zo ya dinga kama kuka ya dinga ɗaga murya yana yi ba a bari wala ba asa bil bukai bidumu'i hina iz ba laifi a yi kuka amma na fita na zubar hawaye yayin wannan idan aka garan ya cika to ana iya hawaye ya fita kamar yadda wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya yi yaro ya rasu sa'ad dan ubada tarjalan sai ya ga annabi alaihi salam yana yi sai ya ce ya rasulullahi kuma kai mun ga kana hawaye ya sai ce ai rahama ce Allah yake saka ta a cikin zukatan waɗanda ya so in an samu kai a irin wannan to ana iya kuka da hawaye kurin lokacin Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu na su mai hawaye ai sai yake cewa inna lifiraqika ya Ibrahim la mahzunun mu rabuwa da kai mun zo masu bakin ciki amma harshe ba zai faɗi komai ba sai abinda shari'a take so kuma zuciya za ta yi bakin ciki ido kuma zai zubar da hawaye to haka annabi alaihi salatu wassalam yana sanar da mu irin tausayi da rahama da ake samu a cikin zukatan mutane to wannan kuka na hawaye kurin ki dinga zuba shatata wannan yace babu komai amma ai kuka a daga murya wannan babu kyau ba a buƙatarsa idan mamaci ne yace a masa to sai an masa sai an rubuta masa laifi kamar yanda yazo a cikin da Malik annabi alaihi salatu wasallam ke cewa kuka ga mamaci yana ƙara masa azaba to ba kurin kowane irin kuka bane sai in shi ne yace ayi in shi ne ya bar wasiya ayi shikenan kamar yanda a jahiliya shike yi idza muttafan ini bima ana ahluhu washiqi alayya aljayba yabnata ma'badi inna mutu ayi kuka irin yanda ya kamata ayi na dan gata kuma a samu riga a kyakketa amma marukunci ai ta fada bakakin maganganu yace wannan shine gata to sukan yi wasiya da wannan to saboda a lokacin da Annabi alaihi salam yake raye mafi yawan wanda suke raye duk su raye a jahiliya kowanne ka taba shi ka ji muhadarin ne ya raye a jahiliya kuma ya zo shiga musulunci wa'ancan abubuwan kuma suna da tsauri domin barin al'ada wadda mutum yake ciki tana da wahala. Tunda kaga ta Ibn Salamin dinnan babban malami na Yahudawa wanda izo tun ran da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kallon fuskar sa yasan ba makarici bane ya musulunta karshen suratu Ali Imran idan mu inda Ubangiji ya dinga yaban su amma saboda sabo sai dinga duk abubuwan da ake na asabar sai ji baya su tattar ilimi da abu tattar tattar wannan ilimin nasa gashiya musulunta canja mutum ya zama sibgatan lahi wahala ce da ita ka zama sibgatan lahi wa man ahsana minallahi sibqa sai an yi sai an kai ruwa rana to dan haka na so ya gaya musu duk wani kukan da masu rai suke sai ya cuci mu ce amma da shirfi su ne su ci yace ai saboda lokacin akwai wanjin jahiliya to ko a yanzu mutum ya bada wasiya ya muta ai kuka shikenan an gama sai ya samu wannan man ba shi da hannu a ciki su kadai za su yi laifin da suka kukan shi ba abin da zai shafe shi wa tasabburu aula wa ajmal liman istada'a amma yin hakuri shine mafi fifici kuma shine mafi kyau ga wanda ya samu iko wanda ya samu iko zai iya mallaka kansa ya cije karfin hali to sai ya hakura wali hazar min tafakkudi ya tsaro gaburan fushi mutum yi fushi ai mutuwa yace zai fusata shi an dauki ran wane shikenan kamar da suke din a dinga dukan jiki ana keta riga ana farfasa abubuwa ana tsalle ana faduwa to wannan ba daidai bane a shari'a mutum yayin wannan ko mutum ana cewa an yi mutuwa ko dan sa ko wani abu nasa nan da nan ya dauko ta ba ya fasa ya saka a baki ya tasha waye shine zai kashe masa makakin mutuwa wani ma a cikin azumi ne an ce daga ana ce masa dan sa ya mutu ko sai ya dauko ta ba ya fasa ya busa ce duk wanda ya mana kan kara sai mu sanin itace wacin da Allah ya dauka masa ran ɗansa shi ma bari ya karya azumin waye musgunawa Allah to Allah ba ruwansa da wannan shi ba zai ba abin da zai rage shi ba abin da zai kare shi dan bawaye wani abu to mutun ya kiyaye wannan sai ce bal yamtasilus sunna bima qalahu alaihi salam yace ya kwatanta sunna da abin da mai tsira da amincin Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake tame mamin imri'in tusibuhu musibatu can musiba a can gefe ya saka ta a ƙarshe babu ita a cikin layin tusibuhu musibatun babu wani mutum da wata musifa za ta same shi fa ya kulu minha ma amara Allahu ko ya faɗi abinda Ubangiji ya umarni azza wa jalla mai girma da buwaye shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan Allah yana cewa allazina idza asabarhum musibatun ko qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sheme tulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma shine aka ce at-tahliya summa at-tahliya shine abinda Allah ya musu at-tahliya tahliya ha'un da dugo tahliya shi da Allah ya tuɓe musu duk wani abu mara kyau yace ma saka sai da ya cire musu wannan sannan tahliya kuma sai musu ado shine alaihim salawatu min rabbihim an cire duk wani abu na mugun abu da laifi da waye Allah ya janye shi sannan wa rahama kuma ya musu ado da jin kai shine tahliya summa tahliya shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ubangiji muka faru shi ya tsara imi kuma duk inda aka zaga ya gurin su zamu koma ci summa ya kulu sanai salama ajinni fi musibati Allah ka bani lada a cikin wannan musifa tawo a kibni khairan minha ka biyar min ita da alheri ya zama alheri ne zai biyo baya ci duk wanda ya faɗa ka illa abdalahu Allahu khairan minha sai ubangiji ya musanya masa da abin da ya fi wannan alheri to wannan ba a mutuwa ba kur duk abin da ya faru wannan shine mafitar musulmi tunda Allah ya ce allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko tam kaga in ana aiki da wannan ba za a yi wa mutum sata yace a gewaye qur'ani kowa ya mutu ba za a yi mutum sata ya dinga rikiyar asara da guda ba domin kowane mucuci zai zo yana da abin da an yi yanzu kayan ka zai fito yanzu kaza sai ya narka kudin da yafi abin da aka yi asara to kaga saboda mun sauka daga abin da aka koya mana amma idan mutun ya yarda da Allah subhanahu wata'ala ya amince da abin da annabi alaihi salam ya zo da shi akai haka ko wace irin musiba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha ya sawa Allah ido ya ga abin da zai sai ya musanya masa sai ya bashi fiye da abin da ya rasa din wannan to wannan shi yake Ummu Salama radiyallahu anha ya dakin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin wanda suka yi hijira mace mai hankali da hangen nesa yar wanda ake kiransa Zadur Rakabi mahaifinsa Zadur Rakabi ake ce da shi shine guzurin ayari duk tafiyar da yake ciki ko sun yi sunawa ba mai cin guzurinsa ka kuzurin da ka tafi da shi sai dai nasa bai yadda yana cikin ayari wani ya kashe kwabo ba to shi sa aka yi masa lakabi da Zadur Rakabi to yarsa ce lokacin da ta yi hijira da mijinta amma ita babba ce mai shekaru radiyallahu anha sai Abu Salama sai ya rasu da ya rasu sai Ummu Salama ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni khairan minha da ta gama faɗa shi ta ce to fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa gaskiya ne to a cikin sahabban nan wane ne yafi Abu Salama tunda annabi sai ce Allah zai mun musaya da abin da yafi wanda na rasa to fa ni na faɗi wannan to amma a cikin dukkan wanda yake raye a wannan zamanin wanda suka taba ganin annabi sun akwai wanda yafi Abu Salama ce sai ta hakura ta ce amma tunda shi ya faɗa ba makawa haka sai ta tabbata to ran nan tana zaune sai ta ce an aiko da babbar bishara sai ga ce annabi alaihi salam ya aiko ya ce yana buƙatar zai aure ta sai ta ga alƙawari ya cika saboda zaman da imani tai ta san ba zai faɗa ta tashi ba amma a tunaninta irin na ɗan adam sai ta kasa ganowa ba ta gano za a iya samun haka ba sai ce shi yana son ta zai aure ta tana jin haka sai ta ce to a je a ce masa ita tsohuwa ce ba ta da kowa sai ce ya yarda zai aure ta haka ko mutum yana iya auren wacce ta bi shi shekaru ba wani abu ba ne sai aka ja ga mata sai ta ce a'a a je a ce masa tana da 'ya'ya sai ya ce a je a gaya mata wannan 'ya'yan Allah ne zai daunoyinsu aka gaya mata sai ta ƙi yarda sai ta ce a je a ce masa ni mai kishi ce sai ce za mata addu'a to shikenan sai ta yarda to shine annabi alaihi salatu wassalam ya aure ta kaga alƙawarin da aka faɗa ya tabbata kuma ita da wannan amsoshin da ta dinga tambayoyin da ta dinga gaya masa hujjojinta daga nan ta bawa mata na duniya kuma hujja a wajen auren namiji domin kalmar da ta yi masa cewa na tsufa kuma ba ni da kowa so take sai ta samu lamuni a kan rayuwarta tunda ba ta da galihu ya yarda in ya aure ta zai zama shine galihun nata to duk matar da za ta aure ta tabbatar mijin da ta aura zai iya mata wannan to da ya ba ta tabbas sai ta faɗi 'ya'yanta a nan gurin tana son 'ya'yanta suna da haƙƙi kada ta je ta aure shi ice bai lamunta 'ya'yanta su kusance ta ba bai kuma zai saurare su bai dinga gasa su yana gallaza musu sai da ta tabbatar ta samu lamuni na 'ya'yanta ba za su tozalta ba za su walakanta ba babu abin da zai same su na kaskanci to sannan ta ga wannan ta yadda ta yi aure daga duk matar da take da ɗa take so za ta yi aure to sai ta tabbatar mijin da zai aure ta ba zai cuci 'ya'yan nan ba ko kuma zai tozalta su ba to sannan da ta ce masa ni mai kishi ce so take ta samu tabbas shin in ta zo gidan za a yi watsi da ita a fifita waɗansu a kanta a yi ta wulakanta ta sai da ta samu lamunin ba za a yi mata haka ba sannan ta ce to ta yarda ta ba wa mata na duniya ne darasi guda uku daga ranar har ila yawmul kiyama in za su yi aure su dora da wannan wa yanbaghi an yakuna da sha'bi ma'azalin anhu ce ya kamata a ce mata suna nesa da shi wanda izo izzaka yayin nan lokacin da rai izo irin wannan gargara to a ce mata su dan bar gurin da ma fi hinna minar riqa domin su mata suna da riqa wato riqa shine taushin hali abinda za a yi namiji ishanye imi ke bai damu ba idan mace aka yi sai kuka ba za ta iya hakuri ba to suna da taushin hali nan da nan wa adamus sabr da kuma karancin hakuri wa adamil ilmi da kuma karancin ilmi akan yanda ake tafi da al'amuran wanda yazo gargara sannan auqillatihima ko kuma karancin hakuri da karancin ilimin sannan wani kusanil aqali da kuma karancin hankali da ake fada tunan ce naqisatu aqalin wa dini to wannan yana sawa a dan nesanta su amma ba wato in an fada haka ana nufin a shari'a abinda ake nufi da irin wannan shine abinda jinsin gabaki daya ya dauka to shi ake magana kaman aka ce namiji ya fi mace karfi to ana nufin jinsin maza ba jinsin mata ba jinsin mata amma ba ana nufin daidai ku a ce kowace mace aka dauko ta aka saka ta a wannan sikelin ta kyau ba haka ake nufi ba jinsin su majority sun fi da wannan sakofon amma ba ana nufin kowace ce take da karancin sani da karancin hakuri ba da kuma wato rashin abu rashin wato sanin me ake da kuma karancin hankali ba amma jinsin mata yafi ga haka amma ba a ce daidaikun su ba domin in aka dauko daidaikun mata aka ce za a dinga bi wata matar sai an tara maza dubbai ba za su kai ita ba dan naga ko al-Imam al-Bukhari kansa a tarihin sa da na karanta ina daga cikin shehunan Bukhari ina jin akwai mace ta kai 70 duk Imam al-Bukhari ko ce shehun sa ce to daka ba a daukan wato daidaiku sai dai jinsin gabaki daya ake hukunci akai waya addile ma la yambagi in aka bar su sai ya kai ga abinda ba a so bi hadratul muhtadir a halarar wanda yazo gargara din nan ransa yazo zai fita to sai a kai ga wannan to shi kuma ba a san hakan ta faru dan haka ake nesanta su har sai ta Allah ta kasance duk an yi abinda za a yi tukunna to kuma sai a ja hankalin su wanda shine nan gaba zai faɗi irin matakan da ake dauka akan koma waye a gurin da aka yi rasuwar
kuma cin ki zauna kan karajin kaza to wannan kawai zai duk ke hana kowa magana to in yi wannan shi kenan sai kowa ya shiga cikin hankalinsa wallahi turkuha amma ba zai bar wannan shakaratun shari'i din ba zulaliyar shari'a ba zai bace bane ajali ma na zalabihim saboda abin da ya afko gare su daga cewa ai yanzu wannan shi ne ya mutu bai kamata in saurara masa ba sai ba dama ya ka dole saurara masa a gurin domin abu shari'a kad karrara da anna shari'a kad karrara domin shari'a ta tabbatar bi kaulihi alaihi salam da magana manzo Allah da shari'a da amincin Allah fa iza aujaba to mata idan ya yi riga ya fita to ya mutu fala tabki yanna baki ya to lallai kar a samu ta mai kuka ce kuka kukan da ake nufi anan wanda zai fito da murya da shauki a fito da shi amma na hawaye wannan ana yi amma a ruɗe wannan ibiga can na shiga uku na lalace yau na shiga uku na lalace yau na zan shiga kaina mutum inan ko ina ana ta kururuwa to kar a yi wannan fala ya ta'adda ma haddahu alaihi salam kada ya haura abinda manzalan da shirya da mushin Allah ya iyakance cewa ido ya zubar da hawaye harshe kuma zai faɗi komai ba shi gaskiya wannan na hawunna wanda kuma duk ya hana mata falan ya sumu shi ka zama ko ba shi ji ba ko ya ta'ayyana alaihi Allah ya hadu rahu ya wajaba a kansa kuma zuba zai halarci gurin ba ma dama zalika matukar wannan hayaniyar kita ake yi ba ne suwa to shi mutum kai ya halarci gurin da kaulihi alaihi salam domin ba karamin Allah ne shida da amincin Allah man lam yuzilil munkara wanda duk bai iya kauda munkari ba fal yanzil anhu to ya kauda jikinsa daga gurin wa huwa aqallu maratibil inkari shine mafi karancin matakin hana laifi amma annabi alaihi salam hana laifi guda uku yace man ra'a minkum munkaran shi fal yughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga wani munkari wanda shari'a ta hana to ya hana da ikon da yake da shi fa in lam yastati inda shanu ikon hana da iko rufa fa bil shanu hito ya faɗa da harshe tsawa imuna abin nan da ba shi da kyau fa in lam yastati fa bi qalbihi in ko bai shanu iko da harshen ba ma to sai ya ci a cikin zuciyar sa shine akalla maratib shanu ba alaihi sallallahu alaihi wasallam shi wazalika al-aqd imani wannan shine wuce raunin imani a wata rawa kuma shalaysa wara'a zalika habbatu fardali min imani baya ga haka babu dalilin kwayar gadaji ta imani kuma to in bai iya kauda su daga kai ba to shi janye jikin sa shine yake karancin matakin inkari na wato kauda laifi lakinnahu sai dai cewa shi in kana kudwata in ya zama shugaba ne wanda jama'a suke koyi da shi idan ba a ganshi a gurin ba hankali zai tashi za a shiga damuwa ya ta'ayyanu alaihi an yuhdarahu ya wajaba a gare shi ya sanar da su bi annal mani min hudurihi ma waqa aminahu min al mukhalafa abin da ya hana shi halarta shine abin da ya afkura gare su na shaka wa shari'a da suka yi dan haka shi isa ban zo ba sai ya ga musu in wanda ba za a damu da rashin zuwan sa bane sai ki zuwa kurin yi tafiyar sa amma in wanda yana daga cikin manya ko muku sanatan shi wannan mutum ana ganin tare shike ana ganin kimar sa in bai je ba sai a dinga ganin ko ya zama na kiyaya yake wa goshi ba to shi ma zai wanke kansa to da cikin mutane akwai wanda yake ai goshi yake wa da kiyaya ba kai a cikin mutane akwai wanda yake wa goshi ba ya wa kiyaya a cikin mutane akwai wanda yake wa goshi ya wa kiyaya to idan an ga bai je ba a ƙarshe sai a dauka goshi yake wa baya wa kiyaya to shi a zarge shi akan shi ne akan gaskiya ko ba za shi gane komai ba dan haka shi ya sanar da su ba goshi yake wa ba abinda isa bai zo ba shari'a ce suka saba shi kuma zai bari shi saba shari'a ci gaba da bin shi akan haka ba abinda zai nuna mishi kenan to amma ko da yake na dan faɗi magana ce din kulalliya ko da Bahaushe yake in an cewa na goshi yake wa ma'anar shi shine mutum ne mara rike alƙawari a lokacin da mutum yake da rai ake hulɗa ake samun abin duniya to shi mutum ya rike iyalinsa da kuma ai tayin abin arziki amma yana mutuwa shi kuma bai taba sanin shi ba sai ya watsar da su kawai tunda wancan wanda ake hulɗa wani abu ya samu baya nan to wannan shi a ce wani goshi yake wa in ku aka ce wani yana wa goshi yana wa kiyaya lokacin da mutum yake da rai yayi bayan ya mutu na shiga kamar yana nan haka zai ci gaba da iyalinsa to wannan mutumin kirki ne kenan ya samu abin da yake sa husnul ahdi wanda annabi alaihi salatu wasallam ce minal imani shi husnul ahdi yana da cikin imani bai hulɗa da mutum ya harkoki bayan ya rasu kuma ka ci gaba da kulawa da waɗanda ibari a baya to idan mutum bai yi wannan bayanin ba sai su ɗauka daga mutuwarsa ka zama ya yanke musu to sai ya faɗa domin wannan ya zama darasi a gurinsu cewa gaban ma in suka saba shari'a to fa ba zai saurara ba to wannan shi yake to wannan shi wa Abdullahi daman mun san zai rubuta haka kai zai rubuta haka kasan shine shi abinda suka tsora mutane a kai Allah ya shaka musu da alheri Allah ya kara musu karamar lahira Allah ya kara musu matsayi a gurin sa ya kara musu matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abinda suka rayu a kai kuma suka tsora mutane cewa Allah ake bi ba mutane ba sabanin moyo kufi yawan malamai za ka tarar mutum sai ya bari a ga girman sa a bi shi a kyautata masa duk ija mutane irin yadda yake so sama da yadda zai tsora su akan bin gaskiya da shari'a to su kuwa ba shi haka ba kawai gaskiya suka tsora mutane a kai shi yasa yake cewa la yudawu alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahili aw tara walau min jahili ba abun malami akan banna gaskiya ake karba ko da daga jahili ta taho ita ake dubawa saboda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul mumtahana ce da yazo magana sharadin da mata za su cika a yi musu mubaya'a guda shida a cikin na ƙarshe shi Allah ce wala ya'shinaka fi ma'rufin za su saba maka ba a cikin abin da yake ma'rufi a shari'a saka shi ubangiji ya faɗa haka ne kamar yadda ba shi magana suke cewa an tauna shakwa dan aya ta ji tsoro annabi alaihi salamu kansa ubangiji ce ba za a saba masa akan ma'rufi ba an san ba zai zo da abin da ba ma'rufi ba dan a nuna wannan daga ranar har ila wani kiyamaci duk wanda za ka bi akan ma'rufi za ka bi shi ba akan abin da ransa yake so ba shi ne ya tsora ka akan haka to su akan wannan shiki shi yake san muhibbu shaykhana muna san shehu mu Usman sai shi wa hubbuna lil haqi aula amma san da muke wa gaskiya shine sama da shi saboda yana tare da gaskiya muke san sai yau da zai bar gaskiya zai ga ba ma tare da shi mun koma inda gaskiya take in gaskiya ta yi nan shehu ya tsaya a nan zai ga ba ma gurin sa haka yake haka yake shi muhibbu shaykhana wa hubbuna lil haqi aula muna san sa amma san da muke wa gaskiya shine sama dan gaskiya muke san sai da zai batta zai ga mun bashi to wannan duk malami na gari wanda zai ce so a tsira a lahira to dole haka zai tsora mutane
ba ma da cuna mutane akan bukatunsa ba ba irin yanda ransa yake so a yake ya zama ya ci amanar addini kare je kada kirfa ganga je zama dan gambara ko je dan kama ko je samu gangan ya zama dan kace kaura ko je ma mazawayin kasuwa ya ku sauki akan ka jingina da addini ka cimma burinka na duniya Allah bai saukar da shi dan haka ba amana ce jibril haka ya karbe ta alaihi salam haka ya bawa annabi alaihi salatu wassalam haka annabi ita shi tsaye iya ransa tsayin daka sai da ya aje wannan amana da gaskiya duk malamai na gaskiya na musulunci sai da suka aje wannan addini ne na gaskiya ba irin na banu isra'ila da suka zama yuharrifuna al-kalima an mawadihi ba ba haka yake ba su wannan addinin mai albarka ne ilimin cikin sa qala Allah ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowa ya rubuta wani abu ta wannan yake dogara baya da abin da san zuciyarsa take ciki to wanda ya zama da irin wannan haka yake so kowa mali shi cikin wannan aya to shi shi wallahi haƙiƙanin gaskiya akan haka yake yasa ba sa tarar da biyoyin sa rubuta mutane akan abin da yake shine gaskiya yace sai ka bar su ka gaya musu saka shari'a da kuka yi shi isa na rabu da ku kawai ba don wani abu ba yace wa wa'idun nasu bi hadhal mahalli da tana hasiru al'adun mutane a wannan mahallin na jana'iza na rasuwa ba za ta kididdigo ba kowace kasa tana da irin nata da irin abubuwan da suke saka na al'adu sai shi wannan rajiu ila qanunil ikhtilafi ko ila qanunil ikhtilafi a wa'idun nasu amma an yace qanunil ikhtilafi halin ba zai shiga ba za mu sai mu koma zuwa ka'ida ko doka ta sabawa al'adun mutanen gari fi zalika a cikin wannan ka'idar shari'a akwai kanun da ikhtilafi a wa'idin nas ka'idar sabawa al'adar mutane idan kana tafiya da su aka zo wani guri da ikaro da in ka bar su a haka ba za su gyara ba abubuwa za su baci to sai ka hau turmin danya sai ka hau kujeran naki sai ka ce ba za ka bi su a wannan ba to haka ake yi in an san abin ba zai haifar da matsala ba amma idan ba tsaye nauyin mutum shi yasa ce kanunin ikhtilafi a wa'idin nashi akwai ka'ida a shari'a ba haka kurin ake da ka ba in ka tafi da ka wata ran za ka kawo ɓanna da ba a san kanta ba akwai ranar da wani malami na jin Muhammad Ali Ashabuni wanda ya saka wata tafashir yake cewa wata rana ya je wani babban masallaci a cikin masallatan duniyar musulmi gaba daya